أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو أشرن ده هدو قوة شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو ده داري هدو ده تلاتين ده أكو وده تيدي ده شا هدو قوة بكوي شكرة تدبو بيو ده قوم شا بيو تا كالندر ميلادية za mu tashi darasi na 70 a cikin karatunmu na al'iziya. Za mu tashi fasali na biyu a cikin babi na uku, wanda yake shine babin hukunci a cikin babi na hudu, wato babin azumi. Malam yace yustahabbu taqdimul fitr, mustahabbi ne a kaddamar da bude baki. Taqdim abin da yake nufi da taqdimi, kaddamarwa, yana nufin ta'ajil, gaggautawa. Gaggauta bude baki mustahabbi ne. Wannan ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin Anas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu an-nasu bi khair ma ajjalul fitr, mutane ba za su gushe ba suna cikin hali na alheri matsawar suna gaggauta yin bude baki. Saboda haka ba sunna bane mutun ya jinkirta bude baki, wato ba burge Allah mutun zai yi ba. Yace shi ya jure ma zai ci gaba ma da azumma ba zai bude baki ba sai rabin dare. Allah baya son wannan. Abinda Allah yake so ka gaggauta daga lokacin da aka ce kai bude baki, daidai farkon lokacin ka gaggauta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bude baki kafin yayi sallar magriba. An tambayi Aisha ummul mu'minin, aka ce rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kilahuma la ya'lu fi khair, akwai mutane guda biyu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, dukkaninsu ba wanda yake ja baya wajen ayyukan alkhairi. أحدهما يؤجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. بينسو ينا جج وتسلم مغربا كما ينا جج وتا الإفطار كري أزمي. بينسو كما ينا جنكر تسلى ينا جنكر تا كري أزمي. ينا جنكر تبود أباكي. فتتش أيهما يؤجل المغرب والإفطار. وني دك تكينس وندي كي wato gaggauta yin bude baki da kuma sallar magriba, sai aka ce Abdullahi yani ibn Mas'ud. Sai aka ce mata ai Abdullahi ibn Mas'ud ce, to haka da kana yasna'u Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Saboda haka wannan ya nuna cewar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine a gaggauta yin salla, a gaggauta bude baki. Wannan kun ga ya hada abu guda biyu, shi kansa bude bakin ba lokacin da za a tsawaita shi ba, dan saboda an aka tsawaita shi zai kai zuwa ga jinkirta sallah. Saboda haka yanda ake yi a ce sai an take ciki, an ci launi daban-daban na abinci wanda zai kai zuwa ga jinkirta sallah, wannan sabanin sunna ne. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Anas ya ruwaito, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bude baki kafin yayi sallah da cin rutabat, yan dabine kadan waɗanda suke dan yayi sababbin dabino. An san sabon dabino ai, ko rutab shine wanda zaka ganshi da dan sauri, in ba mai kyau bane kaje yana dan bauri wanda yake akwai dan ruwa a jikin sa, to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bude baki da shi. Fa in lam takun rutabatin fa ala tumairatin, idan bai samu wannan ba to tumairatin, yan dabine ababan kirgawa, tumairat wato yan dabine kadan ababan kirgawa, wato ba abin da yake, wato ba ka sa kwano guda daya a gaban ka ba, kaga wannan ba abin kirgawa bane, yan wadanda yake zaka kirga su ka rike su a hannunka. Kace at-tamru shine wanda yake ya gama nuna, ba lalle zaman in aka ce busasshe kada ka dauka sai irin ke kasashen nan, dan akwai mai laushi tamur din, wato da yanda yake ya riga ya gama nuna, ruwan nasa ya riga ya tsotse. Dan da ma rutab haka ake barin sa ruwan sa ya tsotse, kafin ya ruwan nasa ya tsotse sai kamar zai rube tukuna, ya zaman to balah. In ya zaman to balah sai ruwan kuma ya tsotse gabaki da shi, sai ya zaman to tamru. To idan ya zama to idan mutum bai samu rutab ba, to ala tumairatin, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Fa in lam takun tumairatin hasa hasawatin mimma, idan bai samu kuma rutab ba dabinai, to sai ya dan kurbi ruwa ɗan kurba kadan hasawatin wato ababan kirgawa kurbar ita ma aban kirgawa sau ɗaya sau wato sau uku kamar inda annabi shan ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam yake sau uku yake shan ruwa baya kwankwada kamar shan a dabba sai ya zuka ya ajiye ya numfashi ya sake zuka ya ajiye ya numfashi to haka yakan yi idan ya zamanto wajen bude baki ne to wannan shine maksudin bude bakin da ake cewa ana so a gaggauta shi kun ga irin wannan bude bakin ba zai sa a jinkirta sallah ba amma bude bakin da za a zo a yi shimfida a ci launi daban-daban na abinci wannan zai kai zuwa ga atozar zai kai zuwa ga abar wata sunnar wanda yake ce sunnar gaggauta sallah guda biyun do Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaggauta yin su da bude baki da kuma yin sallah to kuma kamar yanda muka ambata wannan ya nuna kan cewa mustahabbi ne wajen bude baki mutun yayi da rutab wato danyen dabino sabon dabino in bai samu sabon dabino ba yayi da at-tamru wato a busashen dabino in kuma wannan bai samu ba to ya sha ruwa wannan ba yana nufin kan cewa bai halatta ka ci wani abu ba bai halatta ka ci koko da kosai ba ko kunun zaki amma dai wannan kana son ka samu cikakkiyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da zaka yi in kuma daga baya ka ci da wani abu daga ban daban ka kara akan wannan fala ba'as wa ta'khirus suhur da jinkirta sahur as-suhur shine abincin da ake ci a lokacin as-saharu lokacin as-saharu shine lokacin da yake goshin ai sallar asuba goshin hudowa al-fijr ba kamar yadda muke cewa tuwon san kasa ba wanda ake ci wajen karfe 11 ba wannan ne sahur ba abin da ake nufi da sahur abincin da zaka ci goshin sallar goshin hudowa al-fijr zaid ibn thabit ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila as-salah mun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan muka tashi muka yi sallah sai aka tambaye shi kam kana bainahuma miqdarin ya lokaci yake tsakanin su guda biyu yace qadru 50 aya gurgudan karatun aya 50 gurgudan a karanta aya 50 Allah ya ji kanda tasan Ibrahim Gwarzo Allah ya sa kabarin sa shine tana irin lecture da Islamic Foundation suke yi a SAS lokacin muna samari yake gaya mana yake cewa ya je ya zauna da ya karanta wannan hadisin ya je ya zauna ya karanta ya ga gurgudan wannan karatun aya 50 din minti 10 saboda haka wannan ya nuna kan cewa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sahur gurgud kafin a kira sallah asuba da kamar minti 10 wato mutum ya gama kenan mutum yayi ya gama ba wai a lokacin zai fara ba ba a lokacin zai fara ba tunda ka san mu irin a irin cin annabi sallallahu alaihi wasallam minti 2 an gama lokacin mu wata kila kana buƙatar minti 10 ma 15 ma ko in ba rabin awa ba to as-suhur dinnan jinkirta shi mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasahharu fa inna fi as-suhur baraka ku yi sahur domin akwai albarka a cikin sahur wannan abincin akwai albarka a cikin sa me ya albarkar sahur albarkar ba shine kawai zai sa ba zaka ji wahala azumi ba azumin naka zai zama to mai alheri sai kaga Allah ya maka muwafaka da yin da'ar Allah a cikin azumin kai ta karatun alqur'ani ka kama bakinka ka tafi wajen karatu kai ta zikiri ka samu salloli biyar ga baki daya a cikin jami'i tare da nafilfilun su a wannan rana shine albarka to wannan abin da yake sanya a samu wannan albarka a cikin azumi yin sahur to da kai yayin da mutum ya kuma ya zo yin sahur din ya kudurci wannan niyyar a cikin zuciyarsa cewa yana yin wannan sahur din dan ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu albarkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sunnarsa cewa akwai albarka a cikin yin wannan sahur din kuma wannan shine bambanci tsakanin azuminmu da azumin ahlul kitabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farqu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus suhur bambanci tsakanin azuminmu da azumin ɗan ahlul kitab shine cin sahur su ba sa cin sahur dore suke yi ko kuma su ce zaka iya cin komai banda kifi ko banda nama ko banda wani abu amma mu abin nan a azuminmu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana shine mi sahur wanda yake shine ya sanya shi ya zamanto daban da azumin sauran ƴan mabiya addinai kuma ya sanya azuminmu ya zamanto yafi falala saboda abin da ke ciki da Allah abin da Allah ta'ala ya sanya a cikin sa na as-suhur shi wannan lokaci ne wanda yake mai albarka lokacin sahar babu lokaci da yake shi albarka saboda lokaci ne da Allah yake karban addu'a bayi yake kusantar ba yake Allah ta'ala yake saukowa zuwa sama ta fada daya ina cewa ina mai tambaya in bashi ina mai neman gafara in bashi ina mai bukata in biya masa bukatarsa har wani malami yake cewa ana cewa wato malamai suna cewa ba wata kyauta da Allah ya ma bawan ya ma wani bawa daga cikin bayin sa face a wannan lokacin saboda lokaci ne mai albarka to amma mu yawanci saboda mun gwammace mu doguwar hira sai mutun ya hira har zuwa karfe 2 dare sai ya take cikin sa dan saboda yana jin tsoron ya dore sai ya take cikin sa in ya ji as-salatu sai ya tashi babu komai ya san dai abin nan bai rasa sahur ba ko bai rasa sahur ba bai rasa abincin da zai shirin azumi ba sahur din yake kaga sahur da ake nema na albarkar wannan na wannan lokacin ne shi ake nema koda ruwa ne ko mutun ya sha a wannan lokacin koda ruwa ne mutun ya sha domin neman wannan albarka din wa kaful lisani anil hadayani wal fuhush daga cikin mustahabban azumi kame harshe daga wato al hadayan surutu al hadayan asalin ma'anar al hadayan shine wato maganar mahaukaci mahaukaci yana magana wanda yake bata da ma'ana to wanda yake yawan surutu shi ma haka yake hadayan yake domin idan da za a yi masa recording abubuwan da ya ta faɗa ya dawo ya ji sai ce kaga ina magana sai ka ce mahaukaci to da wanda yake nuna kan cewa hadayan din ne to azumi ana so mutum kada yayi irin wannan wal fuhush da kuma al fasha mummunan magana al fasha ya hada wato hirar batsa ya hada zagi ya hada ashariya ya hada ƙarya da giba da annamimanci da shaidar zur da duk wani abu da ake yi da harshe wanda Allah baya so duk wata magana da ake faɗa da harshe wanda Allah baya so kamar yin waka mutum yana azumi amma ya zo yana tawakar Bob Marley to wannan duk yana daga cikin abin da ba a so a cikin azumi dalili kuwa hadisi muttafaqun alayhi wanda Abu Hurairah ya ruwaito annabi sallallahu alayhi wasallam yace fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im idan ranar da ɗayan ku yake azumi ne fala yarfuth kada yayi kwarkwasa kada al-rafathu shine magana da take motsa sha'awa magana da take da alaka da saduwa da mata mutum yake abin nan a mutum ya je ya rinka hira da abokansa akan abin da yake na tsakaninsa da iyalinsa ko tsakaninsa da wanda yake so ya aura ko ya mace waya fi tahirace a cikin ranar azumi duniya daga cikin arrafatu ko kuma yaje yana ba ma mutane labari yana hirar da abokansa akan hirar da yake yi da wanda yake neman aurenta duk yana daga cikin arrafatu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala yarfus kada yayi wannan wala yashab kada yayi magana ta kwarmoto magana ta dauka kamriya daga mutun ya hakiki ce yana ihu koda ko a cikin kasuwa ne mutum yake sayar da abin saye ranar azumi kada ya zamanto mai wannan kwarmoton yana kira zo me kake so kada ya haka an sumanta annabi sallallahu alaihi wasallam laysa wala sahabin fil aswaq ba mai kwarmoto bane mai dauka murya a cikin kasuwa in yazo da abin sa zai sa a gaba in ka zo ka saya fa biha wa ni'mat in baka zo ba zai dika da kwarmoto ba to azumi ya koya mana irin wannan fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im idan wani mutum ya zage shi ko yayi fada da shi yace azumi nake wato ma'ana kada ya rama zagin ko kuma yace kai da badan azumi nake ba ai yayi zagin sai ga yayi yace inni sa'im to malamai sun yi sabani shin zai fada da baki ne ko kuwa lisanu halihi ne zai nuna wannan waɗansu sun ce da baki zai fada domin shine zahirin hadisi waɗansu sai suka yi nazar ilal ma'ana suka duba zuwa ma'ana suka ce ai a tunda azumi ibada ce tsakanin bawa da Allah kamata yayi ya boye bai kamata ya bayyana ba saboda gudun riya saboda haka halin sa ne zai nuna a mu'amalar sa ne zai nuna kan cewa shine azumi ne sai ya kauda kai kada ya rama kada ya biye masa sifada wannan shine taujihin wadansu malamai wasahih shine tafiya akan zahirin lab musamman in ranar azumin watan ramadan ne kace allahumma inni fa kace inni sa'id ni azumi nake yi domin wannan shine zai sa shi wanda yayi wannan ya gane kan cewa idan shi kansa mai azumi ne wannan ya zamanto wa'azi a gare shi cewa mai azumi baya haka domin gashi ya gani a aikace bawan Allah da ya kiyaye azuminsa da ya san kimar azuminsa shi ya kiyaye masa saboda haka wannan zai sanya shi wannan sai zamanto ta'alimi ne a gare shi wannan sai zamanto koyarwa ne a gare shi idan kuma shi ba mai azumi bane sai ya san cewa to ashe musulmi yayin da yake azumi wani irin mutum yake zamantowa na daban amma kana cikin hanya wani yazo ya sha gabanka wani yazo ya sha gabanka da mota kana gaggawa zaka je ka kai kayan bude baki gida shikenan sai kai abinnan kai masa abinnan abinnan ka zage kai masa dakuwa shi ma yayi maka shikenan sai kaga wata kila an yi parking ana nema a cire babban riga a doke doke kuma a cikin watan ramadan kuma wai duwaye ana gaggawa ne za a tafi bude baki to me amfanin bude bakin bude bakin da zaka je kai azumin da ya zamanto kan cewa Allah bai karba ba domin Allah madaukakin sarki baya karban irin wannan azumi domin kamar yanda yazo a cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama fi an yada ta'amahu wa sharaba wanda bai bar magana wanda take ta ƙarya da kuskure ba da kuma aiki irin na wannan na alfasha da ƙarya da kuskure to Allah ba shi da bukata ya bar cinsa da shansa Allah ba so yake ka ji yunwa ba kawai ko ka ji kishirwa Allah abin da yake so ka bar abin da baya so yana daga cikin abin da Allah baya so wato qaulaz zur qaulaz zur ya hada dukkan wata magana wanda take ba ta daidai ba saboda haka wannan ya nuna cewa kenan lalle mutun yayin da yake azumi ba cin ba cikin sa da farjin sa kawai ake so yayi azumi ba harshen sa ma ana so yayi azumi idan sa ma ana so yayi azumi kunnan sa ma ana so yayi azumi kamar yanda ba zai faɗi qaulaz zur da harshen sa ba to kada kuma ya ji qaulaz zur kada ya zauna inda ake yi kada ya zauna a inda za a yi tahira ana cin naman mutane ana zage zage ana yawa mutane ba'a ana aibata mutane ko kuma ana kulle kullen sharri kada ya zauna a inda a majalisin da yake za a yi ne ana kada kada da rayaye ko kuma ya zauna yana azumi yace saboda wato abin nan a saboda azumin sa ya masa sauki kada ya sha wahala ya zauna yayi ne kana yayi ne yana kallon fim yayi ne yana kallon fim a cikin azumi kasan wadansu haka suke wai kada su ji wahala a azumi musamman lokacin da ake tsananin zafi saboda haka sai mutum ya zauna a gida ya kunna air condition ko ya kunna fanka ya sa talabijin a gaba ya kunna generator amma nefa ta dauke wuta yayi ne yana kallon fim to wannan ba shine azumin da ake so ba wannan yayin da mutum yayi wannan azumin Allah ba shi da bukatar ya zama to ka bar cinka da shanka dan abin da ake so wannan din ka daina shi haka zalika kallo ka zauna kana azumi amma kana ta kallon abin da Allah ya haramta wal fuhshi min al qawl wato daga magana alfasha na daga zance wa tarku siwak bil ratib da kuma barin aswaki da abin da yake danye wannan ya kirga shi a cikin abubuwan da suke mustahabbi mafhumin wannan wato idan aswakin busasshe ne babu laifi yin aswaki mas'ala ce da ta zamanto akwai sabani tsakanin malamai wannan shine kaulin da ya ambata wanda yake kauli ne a mazhabar malik ɗaya kaulin wanda yake shima a mazhabar malik ne mustahabbi ne kai aswaki da abin da yake danye ko busasshe babu tafsili wanda yake shine mazhabar imamul bukhari dan bukhari ya kulla babi da cewa babu siwaki bil ratbi wal yabis lis-sa'im babin yin aswaki da abin da yake danye da abin da yake busasshe ga mai azumi yace an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yastaku ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa sa'im ma la uhsi naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana aswaki alhali yana azumi ma la uhsi iya yanda bazan iya kirgawa ba ko dake hadisin imam al-bukhari ya ambace shi da sigatul tamrid bai inganta ba amma bukhari ya ambace shi wanda yake nuna kan cewa rashin ingancin sa ba mai tsanani bane kuma akwai abin da yake masa shaida shine hadisin umarni da aswaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da badan kan da tsananta ma al'umma ta ba da na umurce su da yin aswaki yayin da za su kowace alwala a wata riwayar kowace sallah bukhari yace walam yahussa sa'iman min ghairihi bai kebance mai azumi ba daga wannan sa bai ce ga wanda baya azumi ba saboda haka da mai azumi da wanda baya azumi dukkanin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya umarce su da yin aswaki yayin da za su kowace sallah saboda haka babu laifi mutun yayi aswaki abinda ba a so ka hadi bal idan ma mutun wani abu ya wato ya ketare bisa kuskure ya hadiye shi bisa kuskure da mantuwa babu laifi ya ci gaba da azumin sa na nan kamar yadda aka rawaito da daga wajen daga adali daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin a'immatu tabi'in cewa ana yin aswaki da aswaki wanda yake danye sai yace ana yi yace to ai yana da dandano aka ce masa ai yana da dandano yace to ruwa ba shi da dandano amma baka yin buda baka kukura bakinka da ruwa saboda haka wato kamar yadda dan yi masa ilzami ne wato kamar yanda dandanon ruwa bai hana ka sanya shi a bakinka ba tunda dai ba hadewa zakai ba tofarwa zakai to haka zalika aswaki danye koda yana da dandano bai hana kai aswaki da shi ba a bakinka tunda ba hadewa zakai ba tofarwa zakai haka zalika dan haka babu laifi mutum ya amfani da makilin makilin wanda zai sa a cikin brush ya goge bakinsa musamman in yayi da niyyar yin sunna ne yayin da ni da niyyar yin sunna tunda sunna ba wai sai kai da aswaki bane na itacen shine kai sunna goge baki al-maqsud goge bakin as-siwak mataharatun lil-fam tsarkakewa ne ga baki abinda duk zai tsarkake bakinka aswaki ne ba sai kai da itace ba sannan kai sunna ko da makilin kasa ka wanke bakinka ka wanke samar harshenka kai sunna idan ka halarto niyyar to annabi sallallahu alaihi wasallam a kowace sallah yana yi sawa'un ko yana azumi ko baya azumi to lalle watakila dai mutun zai samu da wahala a ce duk kowace sallah sai ya ji ya sa makilin yayi brush kafin ya taho sallah amma in yana da wanda yake na itace wannan mai sauki ne zai iya yin amfani da shi to ana son yin wannan ga mai azumi to waɗansu mutane to waɗansu malamai kuma wanda yake shine mazhabar Imam Shafi'i cewa mutum zai aswaki har zuwa tsakiyar rana zuwa lokacin zawal amma bayan zawal kada ya aswaki sai ya bari in yamma in rana ta yi dalilin sa shine Allah ta'ala ya ce a cikin hadisi qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi qudsi la khalufu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil misk wato warin bakin mai azumi yafi kanshi wajen Allah daga kanshin turaren miski saboda kai suka ce dan sai suka ce to da safe saboda lokacin nan yunwa ba ta yunwa ba bakin sa lafiya amma daga rana ta yi to lokacin ne yake so mu warin bakin to tunda Allah ya ce yafi son wannan warin bakin dan me kai kuma zaka je ka wanke saboda haka sai suka yi amfani da wannan hadisin suka ce mutum ba zai aswaki ba to amma sauran malamai ba su yarda da su a haka ba na farko dai khaluf wannan warin bakin da ake faɗa aswaki baya kawar da shi tunda daga cikin ciki ne na yunwa ne ba na baki bane saboda haka dan ka goge bakinka wannan dai warin yunwa zai iya tasowa kuma shine maksudi a cikin hadisi amma ba na warin baki wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake goge shi ba da yin aswaki wannan ko kana azumi ko baka azumi goge shi ake ko ba shine maksudin wanda Allah ta'ala yake aka ce Allah ta'ala yake so ba saboda haka dai mazhabar Malik da Imam Ahmad da Imam al-Bukhari da tafi inganci za ka yi aswaki a koyaushe ko da daddare ko da rana an ruwaito haka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suke yi Abdullah ibn Umar an ruwaito ya kasance yana yin aswaki awwalun nahar wa akhirahu farkon rana da karshen sa duk yana yin aswaki wala yabtali uriqahu amma baya hadiye yawun bakin sa yana kokari wato kada ya zamanto wannan aswakin da yake yana hadiye shi saboda yana da dandano kenan ai ba dandano wannan sanyin mintin da ke jiki ne saboda ka san yanda minti yake idan makilin yana da minti yanda yake yi ma baki idan iska ta shiga jikinsa idan iska ta taho ta hadu da minti sai ya sanya shi ka rinka jin wannan sanyi amma ba dandano bane wannan ba shi da komai dan kai dan wato yana cewa wai in mutun yayi in mutun ya goge bakin sa da makilin zai ji wani sanyi sanyi a makogaran sa to yana nufin kan cewa kenan ya hade shi wannan bai hade shi ba wannan sanyi sanyin da yake ji ba bakilin din bane iska ce da take taba da ta hade da wannan ragowar muntin da ke cikin makilin din take sanya masa wannan sanyi wannan ku babu komai a cikin ta ba me ba abin da yake kare azumi bane wa tarkul mubalaghati fil madmada mustahabbi ne mutun ya bar isa matuka wajen yin wajen kukurar baki wato kada ya isa matuka wajen yin kukurar baki ma'ana yanda zai zamanto ya hade ruwan wato yayi taka tsantsan yayin da yake yin azumi wajen kukurar baki walistin shaq da shaqar ruwa almadmada isa matuka akan ta bai zo hannun ta bai zo a cikin hadisi ba ya zo ne akan shaqar ruwa saboda galibi idan dai mutum yayi ya kukura baki babu zancen ka ce zakai mubalaga tunda kukura baki ba a yin gargara wato ba a yin an san abin nan wato irin yanda akan ce ma mutum idan yana ciwon makogoro ya sa ruwan gishiri a makogaran sa ya rinka mummotsa shi a daidai makogaran sa sannan ya tofar wannan ba madmada bace a cikin alwala ana haka an ce ka wanke makogaro ba ce ka wanke baki aka ce ka wanke saboda ka mubalaga a cikin madmada ba ta da wani ma'ana sai dai kawai abinda ake nufi wato kai taka tsantsan kada ka hadiye ruwan kukurar baki amma al-istinshaq ita za iya tasawurin mubalaga a cikin ta shakarwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin koyar da alwala ya ce ma laqit ibn sabira asbigh alwudu وباء اصبغ الوضوء من ابوبا غدا اوكو ني وخلل بين اصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما كتيكا الولاء كتصيفي تسكانين ان ياصونكا كايسا متكا وجن شاقروا سيدي ان كانا ازين معنى ان كتاشي ين الولاء ان كشاك ان كتاشي جن روا تا هانشينكا كجا سوسي يا شيغا سيدي ان كانا ازمي كدا كاي هكا saboda jan sosai isa matuka wajen jan ruwa din zai sanya ya wuce ya tafi makogaro to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ya nuna kan cewa wannan yana daga cikin abin da zai tsare abin da zakai dan ka tsare azuminka daga abin da yake zai iya gurbata shi ko ma ya bata shi saboda ka mustahabbi ne yayin da kake yin yayin da kake alwala a cikin rana lokacin da kake azumi idan ka tashi shaka ruwa kada ka shaka can cikin harshenka kayi daidai gurgudu yanda yake ba za ka ba zai wuce har ya shiga cikin makogaran ka ba wannan kamar yanda yazo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa sawmu yawmi arafa li ghairi al haji da azumin rana arafa ga wanda yake ba mahajjaci ba wannan shi ma mustahabbi ne azumin rana arafa ga wanda yake ba a filin arafa ba ba al haji ba mustahabbi ne bal waɗansu ma sun sanya shi a cikin azumi na sunna wato ma'ana yafi karfin wato yafi karfin mustahabbi wajen kwadaitarwa dalili ku hadisin Abi Qatada annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa siyamu yawmi arafa yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya azumin ranar arafa yana yafe zunuban shekarar da ta wuce da kuma zunuban shekarar da za ta zo wannan yana ɗaya daga cikin dalili da malamai suke kawowa kan cewa akwai ayyukan ibada da idan mutum yayi Allah zai yafe masa hatta zunuban da bai aikata ba ba kawai wanda suka wuce ba daga cikin hujjan da ake kawowa shine wannan hadisin na azumin ranar arfa ranar arfa ita ce ranar 9 ga watan dhulhijja wa sawmi wa yawmi tasu'a da azumin tasu'a at-tasu'a ran 9 ga watan muharram kenan shi ma wannan azumi mustahabbi ne dalili ya hadisin Abdullah ibn Abbas da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la in baqitu ila al-qabil la asuman at-tasi' idan Allah ya kai ni na kai shekara ta zuwa shekara mai zuwa ni ko wallahi zan azumci 9 ga wata 9 ga watan muharram kenan a shekarar annabi sallallahu alaihi wasallam ta karshe da ya azumin ashura yace idan na rayu har badi ni ko sai na azumci ran 9 ga wata wanda ya nuna kan cewa yin azumin 9 ga wata shine ita ake cewa yawmu tasu'a shi ma mustahabbi ne wa ashura da azumin ashura shi ma mustahabbi ne shi ma dai saboda hadisin Abi Qatada annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa sawmi yawmi ashura yukaffiru sanata al-madiya azumin rana arafa yana yafe zunuban shekarar da ta wuce wa salasati ayami min kulli shahr da azumin kwana uku daga kowane wata azumin kwana uku daga kowane wata kamar yanda yazo a hadisin Abi Huraira da Abu Darda kowannen su yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi min wasiya da abubuwa guda uku suka ambaci cewa wa sawmi salasati ayami min kulli shahr da azumin kwana uku a kowane wata a wani hadisin Amr ibn al-As Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa sawmi salasati ayami min kulli shahr sawm siyamud dahr azumin kwana uku a kowane wata shine azumin shekara baki daya azumin shekara baki daya tunda kowane azumi rana daya daidai yake da azumi 10 kaga kai azumi uku a cikin kowane wata kai azumi kwana 30 kenan wata kuma dama kwana 30 ne saboda ka tamkar duk shekarunka ka zama to kana azumi kenan hadisin Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam baya damuwa ko a farkon wata ko a tsakiya ko a ƙarshen wata yayin wannan kwana uku din shi yasa sai nan mallan yace wala tahtassu bil ayyamil bayd ba su keɓanta da ayyamul bayd ba ranakun cikar wata ranakun da wata yake zamantowa albaduru su ne ran 13 da 14 da 15 ga wata na sama ba watan kalanda ba wata na tafiyar sama ba watan kalanda ba wata na sama wanda yake tafiya to ranar 13 da ran 14 da ran 15 shine yake cika ya zamanto albaduru albaduru shine cikakken wata kenan dan kankanin wata jinjirin wata shine hilal in ya cika sai ya zamanto albadr to wannan to waɗannan kwanaki da wata yake cika Annabi sallallahu alaihi wasallam nan mallan yana cewa ba wai sai a wannan ranakun za a yi ba amma wannan la'alla hadisin bai inganta ga mallan bane amma hadisi ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kan yin azumin waɗannan ranaku cewa kwana uku din a yi su a waɗannan ayyamul bayd 13 14 15 kamar yanda zuwa hadisin Qatadah ibn Milhan da hadisin Abu Dharr al-Ghifari da wani daga cikin sahabbai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutun yayi azumin ayyamul bayd ranakun cikar wata 13 da 14 da 15 waɗansu malamai sun bayyana cewa akwai hikima a cikin azumin waɗannan ranaku domin ayyamul bayd nan da kuke gani ranaku ne wanda wato jadidiyya karfin da ke tsakanin rana da ke tsakanin duniya da wata yafi karfi gravity pull yanda wata yake jan rana yanda wata yake jan duniya duniya ma take jan wata yafi karfi a cikin waɗannan kwanakin shi yasa ne kake ganin wato a waɗannan ranakun teku tashin da take yi yafi tsawo bisa tashin da take a sauran kwanaki saboda jadibiya yanda ruwa yake yanda wata yake jan duniya abu wanda yake zai iya tafiya kamar ruwa to shi za ka ga alamar jan a wajensa to shi za ka ga ana cewa high tide da low tide ya tashi yayi sama sosai to a waɗannan ranakun yafi to aka ce akwai hikima na yin azumi a waɗannan ranakun akwai hikima ga lafiyar jiki na yin azumi a waɗannan ranakun waɗansu malamai sun yi kokari su bayyana wannan hikimar wallahu ta'ala a'lam wala yukrahu sawmu yawmil jum'ati munfaridan ba makruhi bane ai azumin ranar juma'a ita kadai wannan maganar kuskure ne saboda ta ci karo da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam mallan yana cewa ba makruhi bane ai azumin juma'a ita kadai wato ma'ana zaka iya azumi ranar juma'a ita kadai wannan kuskure ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la takhussu yawmal jum'ati wala laylataha bisiyamin wala la takhussu yawmal jum'ati bisiyamin wala takhussu laylataha biqiyam man kana sa'iman yawmal jum'a falyasum yawman qablahu aw yawman ba'dahu wanda duk zai azumi ranar juma'a to ya azumi kafin ita da rana daya ko bayan ita da rana daya Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya samu matarsa Juwayriyyah bintul Harith tana azumi ranar juma'a yace hal sumti gadan hal sumti ams jiya kin yi azumi wato ran alhamis tace a'a aturidina an tasumi gadan kina niyyarki azumi gobe tace la yace fa aftiri kare azuminki ya hana ta ko bai hana ta ba to sannan kuma zamu ce wala yukrahu wannan ba haka bane wannan ya daga cikin abubuwan da malamai abinda aka musu uzuri shine la'alla wannan hadisin bai riske su ba ko kuma sun yi rafkanuwa wanda babu wanda baya yin rafkanuwa as-sahih azumin ranar juma'a shi kadai bai halatta ba mutum ya azumin ranar juma'a ita kadai dole ya azumi kafinta da rana daya ko bayanta da rana daya, amma ba a kebance ta da azumi ita kadai. Wai kurahu dhawqul milhi wa majjuhu, makruhi ne mutun ya dandana gishiri sannan ya tofar da shi, ya dandana ya hade mutlakan haramun ne dan kare azumi ne, amma mutun ya dandana ya tofar mallan yace makruhi ne. Wannan shine mazhabar shine kauli a mazhabar Malik. Waɗansu malamai sun ce babu karhanci saboda an ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas yana cewa a cikin Bukhari cewa la ba'asa mutun ya dandana abinci ya tofar da shi da mai yin azumi. Na'am, bai ce in ya zama dole ba, ai haja ce take kawowa, bukata ce, bukata ce. Yanzu mace tana jin tsoron mijinta, mijinta ne sababi ne, ko yaya aka abinci yayi gishiri da yawa ya rinke mata sababi kenan, kuma ita ta san irin dandanan da yake so, bata ita ta kirawo yaro bata ce zo ka dandana wanda baya azumi. Saboda haka ita wannan yanzu sai ta shiga cikin takura, in aka ce ba za ta dandana ta ji yaya daidai miyar mai gidanta, bayan kuma gashi yana daga cikin kyakkyawan zamantakewa. Wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, an rubuta musu yin ma'ruf kyautata wa mazajin, sai daga cikin kyautatawa ta yi masa abincin da ta san yake so, koma ba mai sababin bane, ballantana kuma idan mai sababi ne ba za a zauna lafiya ba. To kaga in aka ce wannan makruhi ne, kaga an sa ta shiga cikin takura. Shi ko Allah ta'ala bai sa mana takura a cikin addini ba, saboda haka mai riko da kaulin Ibn Abbas anan wajen shine yake, sai dai a zamanto mace ta zamanto faqiha, ta zamanto faqiha mai fahimi mai sanin addini, idan ta sanya ta tabbatar kan cewar ta tofar, kuma amma da sauran dandano din a cikin bakinta ta tabbatar kan cewa ta sa ruwa ta kukura bakinta ta tofar, dan saboda kada wannan yawun nata ya haddasa sauran dandanan ya zamanto sauran gishiri ne, sauran miya ne take tsotsa tare da yawunta, kada tayi ta zamanto ta yi ihtiyati da azuminta. Wa muqaddimatul jima'i kal qiblati wal mubasharati wat tafakkuri wan nadari al mustadam wal mula'abati in ulimati salama, daga cikin abubuwan da suke makruhi wato an ki barin su akwai lada, yin su babu laifi, amma in mutun ya bari za a bashi lada. Daga ciki akwai muqaddimatul jima', share fagen saduwa da iyali, shine muqaddimatul jima', kal ya kawo misalin su, kal qiblati kamar sunba, wal mubashara da rumbace ce ne ya runguma rungume, wat tafakkur da yin tunani akan saduwa din, tunanin da zai motsa sha'awa, wan nadaril mustadam da kallo wanda yake ka dawwama akai, ka kura ido kana ta kallo duk komai da komai, duk motsin da akai idan ka yana kai, wal mula'aba da wasa, mutum ya rinka wasa da iyalinsa, duk wannan muqaddimatul jima'i ne, share fage ne na saduwa da iyali, wannan dukkaninsu makruhi ne in ulimati salama, idan an san za a kubuta, in an san ba za a je a wuce iyaka wato ai saduwar ba, idan mutum ya san yana da karfin tsararransa kuma ya san kan cewa ita kanta matarsa faqiha ce, ba za ta biye masa ba su je su wuce iyaka har su saba ma Allah, su karya azumi, su keta alfarma watan Ramadan, idan sun san akwai salama, tafarkin salamun salamun ne, to makruhi ne sai haka. Wa illa, idan ku ba a sani ba, idan wato me ma'anar illa din nan, kana shakka shin zan iya mallakar kaina, zan iya sama kaina linzami ko ba zan iya ba, kun ga halin uku ne, ka san zaka iya sama kanka linzami, shine ulimatis salama, ka san ba zaka iya ba, kana shakka. To saboda haka a hali ɗaya ne yake makruhi, in ka san zaka sama kanka linzami, amma in ka san ba zaka iya ba ko kana shakka zaka iya ko ba zaka iya ba, fa yahrumu alayhi, to wannan haramun ne, fa yahrumu alayhi dalika, wannan ya haramta a gare shi. Shi yasa Aisha radiyallahu anha, kamar yadda zuwa cikin sahih Muslim, tana ruwaitowa kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu ba'd nisa'ihi wa huwa sa'im thumma tadhhak. Annabi sallallahu tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sumbantar waɗansu daga cikin iyalansa alhali yana azumi, sai ta yi dariya don ta nuna kan cewa ita ce yake ma haka. Sai ta ce wa ayyukum amlaku li ardihi mir qawli irdihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wane ne daga cikinku wanda zai iya yi masha'awar salinzami kamar annabi sallallahu alaihi wasallam? Wato kada na gaya muku haka ku ce to shikenan an ba ku la ai sunna ne, har ma wani ya ce a ai kaga sunna ne ma annabi yana yi abinda annabi yake, kai zaka zo ka hana? To shi yasa sai ta yi muku togaciya, wane ne zai iya makan salinzami a cikinku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya makansa? Dan ta nuna kan cewar wato makruhi ne mutum ya ce zai yi wannan, makruhi ne mutum zai yi wannan, musamman waɗanda suke sabon aure. Kun san ko muna da al'ada a ƙasar mu, yanzu makon da ya wuce da wannan makon da wancan makon ana ta ɗaura-ɗauran aure, ana ta ƙoƙari a ce mutum azumi ya zo, mutum yana da matarsa, ko kuma a ce azumi ya zo tana ɗakinta. To sawawun shirya abinci ne kuma menene? In akwai garari, akwai garari sabon aure, ga kuma wata mai alfarma, saboda ka sai an ji tsoron Allah, ga kuma matashi da matashiya, saboda haka sai an yi saboda haka mutum makruhi ne mutum ya ce zai yi wannan, makruhi ne in ulimatis, amma an san cewa, amma ka san cewa za ka yi sanya maka hankalin zani, amma in ko baka sani ba to haramun ne, saboda me? Saddan lidhari'a, toshe hanya da za ka kai zuwa ga barna. Dan haka idan shi yasa kun ga mazhabar Malik, idan mutum ya yi share fage na saduwa da iyali, kamar mutum ya yi wasa da iyalinsa ko ya sumbace ta ko ya wani abu da iyalinsa har ya kai ya zuwa ga kan cewa ya fitar da mani, to zai rama azumi kuma zai yi kafara. Shine kauli, shine maganar Malik a cikin mudawwana, shine maganar Malik a cikin mudawwana. Duk da sauran malamai sun saba masa, kuma maganar da muka rinjaye shine maganar sauran malamai, amma kada mu sake da kan cewa saboda akwai shaba, akwai abin da yake kamantawa tsakanin fitar mani ta hanyar wasa da fitar mani lokacin saduwa da iyali, domin dukkanin suna wajabta janaba, kowanne daga ciki yana wajabta janaba. Dan haka a sanya su kowanne daga cikin su ya wajabta rama azumi da kafara yana da ƙarfi ta fuskar ashaba, duk da yake sauran malamai kamar yadda yake mazhabar Malik, Shafi'i da Ahmad da Abu Hanifa shine kan cewa ramuwa kawai mutum zai babu kafara, amma mutum ya taka tsantsan, mutum ya taka tsantsan. Haka zalika a wajen Malik, idan mutum garin wannan ya fitar da maziyi, in mutum garin wannan ya fitar da maziyi azuminsa ya kare, duk da yake babu kafara amma azuminsa ya kare a wajen Malik. Sahih azumi bai kare ba kamar yadda muka rinjayar ajiya a maganar malamai, saboda maziyi daban yake da fitar mani. Fitar mani shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana daga cikin al-muftirat, yace yadda mutum yana barin cinsa da shansa da sha'awarsa, ma'anar sha'awa ku shine fitar mani, kamar yadda ya zo a hadisin wa fi bubi ahadikum sadaqa. Saboda haka musamman ga wanda yake musamman ga samari waɗanda suke sabon aure, ya zama tukan cewa an yi taka tsantsan, kada mutum ya je ya wato ya keta alfarmar wata, domin yayin da mutum kamar yadda Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa, yayin da mutum ya karya azumin watan Ramadan, ya karya azumin rana ɗaya na watan Ramadan, ko yayi daga baki ɗaya rayuwarsa yana yin azumi, ba zai rama wannan rana ba. Dai na za ka sake samun wani wata ranar ta Ramadan, ta wuce. In wani Ramadan din yazo, Ramadan din wannan Ramadan din shi zaka yi, baka taba samun wata Ramadan da za ta zama to free ba, vacant Ramadan, ba vacancy ya kare. Shi yasa Sa'id ibn Musayyib yace duk wanda ya kuskure ya karya azumin wata Ramadan da gaske da gangan, to har rayuwarsa ta kare ba zai rama shi ba, din baka sake samun sa ba. Shi yasa ai taka tsantsan wajen kiyaye alfarmar wata, alfarmar wannan wata mai albarka. ولا يفطر الصائم المتطوع لعزيمة او غيرها, ميين ازمي وندي يكي ازمي نا تطوعي شيني ازم النافله, الصائم المتطوع شيني وندي يكي سانيا كانسا ياي ازمي دان سامن لادا تا هانيار يين ازم النافله كو يين ازم سنه ko yin azumi ma kawai wanda yake so yayi ne domin neman yardar Allah ba tare da takayyudi da sauran azumce da aka ce na mustahabbi bane to baya karya azumin sa li azimatin aw ghayriha dan wani yayi masa dan wani ya tsaya akan sa yace wallahi sai ka karya azumin ka to nan ba zai sanya shi ya bi shi ba yace zai karya azumin wa in halafa alaihi bi talaq al-thalath aw al-itqi hunnitha ko da zai rantse masa yace wallahi in baka karya azumin nan ba to matata ta saku saki uku to sai dai ka je ka saki matata ka saki uku shi kan ba zai karya azumi ba aw bil itqi ko kuma ka ce idan baka karya azumin nan ba duk bayina sun yantu to sun yantu sai dai ka je ka yanta su amma ba za ka bi shi ba akan ka karya azumin tatawwu'i wanda yake nuna kan cewa azumin tatawwu'i din nan shi ma in ka shiga ibada ne wanda yake in ka shiga sai ka gama shi saboda Allah ta'ala ya ce wala tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku shi yasa duk da yake ba a ce maka sai ka dauke shi ba amma in ka dauke shi kuma dole ka cika shi shi yasa yana daga cikin usul na Malik sai daga cikin masail da idan da basu wajaba ba amma idan mutun ya fara sun lizimce shi if wastami masaila qad hukimat bi annaha bil ibtida'i wajabat salatuna wa sawmuna wa hajjuna wa umratun lana kadha atikafuna tawafuna ma'a atimamil muqtadi fayalzamu al qada bi qat'in amidi yace mas'aloli ne saurara kai me neman karatu ka ji waɗansu mas'aloli da idan dai mutun ya fare su abubuwa ne na hukunci da na ayyuka na ibada in mutun ya fare su to sun zamanto wajibi ya cika su mustahabbai ne amma da fara su sun zamanto wajibai sallah in ka shiga sallah dole ka cika ta in ka kulla raka'a dole ka duk da yake nafila ce amma da ka kulla raka'a to ta zamanto lazim ka cika ta da azumi da umra da hajji da itikafi da koyi da liman ittida'ul muqtadi shine ake cewa kurkukun liman idan ka shiga kana sallah da liman yana sallah azhar kai ka dauka la'asar ce sai ka zo kai kabbara ka shiga sai ka ji ana cewa fa sallah azhar ake yi to sai ka cika sai ka bi shi akan wannan sallar a bisa asalin Malik fa kenan a bisa abin da muka ranja a karatun babu komai zaka iya yin sallar la'asar a bayan mai sallar azhar to amma sai ka abin nan sai ka bi shi in ya cika in ya sallama sai ta zamanto maka nafila sanan ka shiga farillarka ka shiga kurkukun lima ma iktida'ul muqtadi fa yawa sune waɗannan masail din to daga ciki har da azumi saboda haka mai azumin tatawwu'i baya barin azumin sa da gangan idan yayi a wajen Malik sai ya rama sauran malamai sun saba ma Malik anan saboda hadisin Hafsa da wadan suka inganta shi shine as-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsihi in sha'a aftar wa in sha'a sama mai azumi na nafila wato sarkin kansa ne in ya soye azumi in ya soye cika in ya soye ya karya amma Malik ya wannan yana daga cikin usul na Malik saboda dalilin wala tubtilu a'malakum illa an yakuna ahad walidayhi sai dai idan wanda ya matsa masa kan ya karya azumi din daya daga cikin iyayensa ne ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko kakansa ko kakarsa domin aka ce alwalid kaka ma ya shiga ciki to in suka matsa masa mutum suka ce ka karya azumin aw shaykhahu ko malaminsa fa innahu yuti'uhu to sai to nan wajen zai bi shi idza kana ala wajhir ra'fa idan ya zamanto ta fuskar tausayi ne li idamati sawmihi saboda ya dawo cikin azumi kun ga yanda ake ba ma malami matsayin iyaye saboda yanda malamai suke malamai saboda rahamarsu da kula da tarbiyyar waɗanda suke koyarwa shi yasa ake ba su wannan matsayi ba irin malaman yanzu ba ya zagi almajiri ya zage shi saboda ba a ganin ba wanda yake ganin kimar kowa amma asalin malami ai ne tarbiya ne uba ne shi yasa zaka ji suke cewa daya iri biyu ne al-ibnu at-tini wal-ibnu ar-ruhi da wanda yake ka haifa, da wanda yake na yumbu, wanda kawai an da tsokar namaka ce ta aka halice shi, da kuma da wanda yake na rai, wanda kai ka haife shi da ran, wato kamar saboda kai ka tarbiya, kai ka raine shi, kai masa tarbiya, ya zama to kan cewa dukkan wani kyakkyawan hali da yake da shi kai ka tsora shi akai, dukkan wani mummunan hali da ya bari kai ka nisantar da shi da kai. To sai ka ji suna cewa ai in ma sun rasa da tsini, suna da da ruhi, in ma sun rasa da wanda yake na tsatsansu, suna da da wanda yake na ransu, wanda yake koda sun mutu shine zai rinka yi musu addu'a. To wannan malamai na tarbiya kenan. To shine malam yake cewa nan wajen, to ko iyaye ko irin waɗannan malamai masu tarbiya idan mutum yana azumi saboda ya dawwama a cikin azumi, suka ce masa ka daina azumin nan haka, ko kuma yau dai ba za ka yi azumin nan ba, to a nan wajen sai ya bi su ya karya azumin. Wa man aftara fi nahari ramadana amdan aw sahwan wajaba alayhi qada'uhu, wanda ya karya azumi a cikin wunin a cikin ranar watan Ramadan amdan da gangan aw sahwan bi tarafkanwa wajaba alaihi qada'uhu, wajibi ne ya rama wannan azumi. Ma'ana wato ka dauki azumi cikin watan Ramadan da rana sai kai iftar, sai ka karya azumi, ka ci ko ka sha ko ka sadu da iyali ko kai wasa da iyali har maniyi ya fita, duk wannan iftar ne, duk wannan sai al-muftirat da gangan ko da rafkanwa, to wajaba alaihi qada'uhu, sai wajibi ne ya yi qada'i. Wajen ganganci wannan bil ijma, duk wanda ya karya azumin watan Ramadan da gangan bil ijma sai ya rama wannan rana, amma in bi tarafkanwa ne fa ko mantuwa, wannan akwai sabani. Maliku ya ce sai ka rama, saboda ya ce ibada ce da Allah madaukakin sarki ya sanya ta, da ya wajaba ka yi ta yadda Allah yake so, don haka idan ka yi ta ba a yadda take ba, ta samu dan tawaya, to wajibi ne ka sake ta yadda za ta zamanto babu wannan tawaya. Sauran malamai sun saba ma Malik ana saboda hadithin Abi Huraira a cikin Bukhari da Muslim, man akala aw shariba fi nahari ramadan nasiyan falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, wanda ya ci ko ya sha a cikin watan Ramadan a cikin rana, to ya cika azumin sa, Allah ne ya ci da shi ya shayar da shi. Kun ga wannan sahihi ne ko ba sahihi ba? Cewa azumin sa bai kare ba, fal yutimma sawmahu, ya cika azumin sa, an kira azumin azumi, saboda haka wanda yake nuna kan cewa bai kare ba kenan, yana nan an ce ya cika shi. To wannan hadisin ba za a ce ya kuya ga malaman mazhaban Malik ba, suna da jawabi a kansa, shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace fal yutimma sawmahu, ya cika azumin sa, ma'ana ya kama bakin sa. Kuma abinda ake nufi na can cewa fa innama qamahu Allahu wa saqahu, ai laysa alayhi ithm, bashi da laifi ba laifi a ba kafara a kansa, tunda kuskure ne, kuma wannan tawili ne ba'idi, tunda aka ce fal yutimma sawmu, ya cika azumin sa, ya nuna kan cewa an yi itidadi da azumin, an kira shi sawm, inda kama baki ne kaga wancan ya rushe abin da ya na kama baki, ba za a ce sauran azumi ba ne, saboda haka fal yutimma sawmahu, wannan shine hujjan jamhurin malamai akan malikiya na cewar azumin sa bai kare ba. To sai a matsalar saduwa da iyali, idan mutum yayi rafkanwa ya sadu da iyalin sa fi nahari ramadan, azumin sa yana nan ko ya kare? Ba amdan ba, sahawan za'il haƙin sa da wannan. To amma wannan su malamai suke cewa hal yu aqal, mutum yayi rafkanwar har irin wannan? To almuhim zakaruhu Al-Hasan al-Basri da su Ibrahim an-Nakhai da waɗansu daga cikin mutaqaddimin sun ambata cewa wanda ya sadu da iyalinsa bisa rafkanwa a cikin rana ta Ramadan, babu laifi a gare shi, azumin sa nan ya ci gaba da kama bakin sa. Na'am, duk su biyun sun manta, ya juzu kamar ranar farko ta azumi, ya juzu, ya halatta, zai yiwu, ai ja'iz ne fi hukumil adati, ويعثم إن كان عمدا إذن دقن قنيي يكري أزم يعثم تياي ليتي يعني إثم يعني ليتي أو جن الله وتجب عليه الكفارة كفارة تنا وجبا أكنسا واجبية كفارة أكنوا النليتم بأحد ثلاثة أشياء da abubuwa da ɗayan abubuwa guda uku ɗayan abubuwa guda uku al-tahyir abisa zabi wato yana da zabi wa hiya waɗannan abubuwa guda uku sune imma it'amu 60 miskina ko ciyar da miskini 60 kullu wahidin muddan bi muddihi sallallahu alaihi wasallam ko wanda miskini daya ya bashi mudu daya da mudu irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalu a cikin abubuwan yin kafara wannan shine yafi ciyarwa aw siyamu shahrayn mutatabi'ain ko yin azumi na wata biyu mutatabi'ain masu bin juna wata biyu da watan wata wato watan tafiyar sama in a farkon wata ne in watan yayin nukusan shi ma azumin nasa yayin nukusan in a tsakiyar wata ne kuwa sai ya cika wannan watan in yayin nukusan yayin nukusan abinda yayin saura kuma sai ya kirga shi daga cikin waɗannan kwanaki ya zama to da yayi wata ya samu watanni guda biyu da ya kirga su a imma 30-30 wa imma 29 ko 30 hasabin yanda wata din ya kasance aw itqu raqabatin mu'mina ko kuma ya enta wato bayu ya enta wiya shine baiwa ko bawa mu'mina mai imani musulmi kamilatan cikakka wadda take wato cikakkiya ce a cikin bauta ba wadda take muba'ab ba wadda take ba wanda aka enta wani sashin sa ba saura kuma yana nan ba a gama enta shi ba ko kuma ya zama to sun yi musharaka ne tare da wani a cikin mallakar wannan bawa ghaira mulaffaqa ba ya mata talfiki ba yace bari ya enta rabin wannan bawan sannan rabin sa kuma ya azumi na wata daya wato kaga yayi talfiki kenan an fahimta yace maimakon ya azumi 60 sai ya azumi 30 kaga rabi kin rabin kafara to rabin kafara kuma sai ce to ya enta rabin bawa dan baya so ya rabu da bawan salimatan kuma ta zama to lafiyayya babu aibi ga wannan bawa ko baiwa la tustahaqqu biwajhin ba wani bai cancance ta ba da wata fuska wato bai amfani ne ta ba wajen wata kafara ko kuma ya zama to kan cewa haƙin wani yara ta tare da ita tare da wannan bawa ko baiwa to a cikin wannan akwai masail asali dai na wannan batun kafara fi nahari ramadan akan hadisin ya zo ne akan wanda yayi waqi'a ce ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda je na ambaci hadisin akan wanda ya sadu da iyalinsa wani mutum ne ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da rana yace na halaka ya rasulullah yace me ya same ka me ya halaka ka yace na farma iyalina a cikin na fada ma iyalina wa ana saim alhali ina azmi a wata riwayar fi nahari ramadan a tsakiyar rana ta watan ramadan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa kana da baiwa da zaka iya entawa yace ba shi da ita zaka iya azmi kwana 60 azmi wata biyu a jere yace bazan iya ba yace to ka je ka ciyar da miskinai 60 yace ba ni da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru mutumin ya ji shiru sai ya zauna ana nan sai aka koro sai wani mutum ya taho da dabino a cikin mangala ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce dauki kai sadaka da shi sai ce ya rasulullah yanzu wa ne akan wa zan ba masaraka akwai wanda ya fi mu bukata tsakanin duwatsun Madina babu gidan da ya kai mu bukata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya har haƙoransa suka fito yace to dauki ka je ka ciyar da iyalinka sai dauka ya je ciyar da iyalinsa to wannan hadisi akwai masail da dama matsala ta farko shine menene abin da yayi da aka wajabta masa kafaran nan nasi dai shine saduwa da iyali a cikin rana ta Ramadan alhali yana azumi dan haka sai waɗansu malamai suka ce ba a kafara sai idan mutum ya karya azumin watan Ramadan da saduwa da iyali wannan shine mazhabar Shafi'i da Imam Ahmad Malik yace a abin bai tsaya a saduwa da iyali ba ya keta alfarman watan Ramadan ne ke ta alfarmar watan Ramadan ne. Saboda haka duk wanda yake ta alfarmar watan Ramadan da saduwa da iyali ko da cin abinci ko da shan abin sha shi ma hukuncin sa hukuncin wannan mutum. Ya karfafa da riwaya da tazo wadda ta riwaya ce wadda riwaya ce a dunkule hadisin Aisha wadda a dunkule wannan riwaya ce amma Aisha ta ruwaito shi a dunkule. Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala innahu aftara fi ramadan. Wani mutum ya zo jin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kare azumin sa cikin ramadan. Sai Malik yace to wannan shine hujja, tace aftara. Saboda haka duk wanda ya kare azumi da gangan sawa'un da saduwa da iyali ne ko da cin abinci ko da shan wani abu, to kafara ta hau kansa. Kafara ta hau kansa. Wannan khilaf ne mai karfi tsakanin Malik da sauran jumhur. Kuma wato ɗaya daga cikin abubuwan da suke karfafa madhaban Malik shine Allah madaukakin sarki ya ce ya sanya ci da sha tare da saduwa da iyali na kan abubuwan da ya halatta da daddaren Ramadan, kuma ya ce a kame daga gare su a ranar Ramadan. Saboda haka ya daidaita tsakanin hukuncinsu. Tunda Allah ta'ala cewa yi fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Yanzu ku saju da su a cikin dare, ku saju da su, ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na samun zuriya tare da su ta hanyar saduwa da su kenan. Wakulu washrabu, ku ci ku sha. Kaga duk ba an ambace su tare ba, bil akai atafin su, ku ci ku sha har sai al-fajr ya fito. Thumma atimmu siyama ila lail, sannan ku cika azumi har zuwa dare. Me ya atimmu siyama? Ku kame daga saduwa da ci da sha ila lail har zuwa ga dare. Saboda ke nuna kan cewa hukuncin sa abubuwa guda ɗaya ne. Da haka wanda yake ta alfarmar wata da saduwa da iyali, tamkar wanda yake ta alfarmar wata da ci ne ko da sha a wajen Malik, kuma wannan aya wannan mafhumin wannan intiza'i da Malik yayi daga cikin wannan ayar yana da ƙarfi. Saboda haka wanda ya ci da gangan cikin Ramadan sai yayi kafara. Wanda ya sha Coca-Cola da gangan cikin Ramadan sai yayi kafara. A wajen Malik kuma wannan shine gaskiya abin da yake shine mafi rinjaye. Duk da ke sauran malamai malaman hadisi sun saba ma Malik, Imam Shafi'i ya saba ma Malik, Imam Ahmad ya saba ma Malik, da Imam Abu Hanifa ma. In ban yi wahami ba kan Abu Hanifa. To, matsala ta biyu shine kafara. Kafara na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta. Anan a cikin malam mai iziya yace al-tahyiri, an bashi zabi. Ma'ana in ya so ya ciyar da miskini wanda yake shine afdalu. Me yasa yace shine afdalu? Saboda amfanin sa yana kaiwa yana isarwa ga waɗansu. Ya ta'adda. Ko kuma ya azmi ko ya entabawa. To amma in muka duba hadisin Abi Huraira, al-tahyir yazo? Ba tahyir yazo ba, bashi zabi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi hal tajidu ma tu'tiqu bihi raqaba? Kana da abin da zaka entabawa da shi? Yace a'a. Da yace ba shi da shi, sai ya dawo da shi ya zuwa ga azumi. Zaka iya azumi 60 wata biyu a jere? Yace a'a. To zaka iya ciyar da miskinai? Wanda ya nuna kan cewa al-tartibi ne, wanda yake shine mataban jumhur. A nan wajen ma zahirin hadisi shi kuma Imam Malik dogaransa ya dogara ga hadisin Aisha ne. To ruwan sama a dan haka ne, bar mu tsaya a nan wajen sai mu tashi goben Allah da zamu gaskiya saboda uzurin ruwa zamu tsaya a nan wajen insha Allah gobe sai mu tashi daga wannan gaba. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.